Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com ko ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya, dukkan su a jamhuriyar Nijar, sai Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, barka ku da warhaka. Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi. To a cikin sa za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun makalawa sabon babban hafsan hafsoshin mayakan kasar Karin Girma. Har ila yau a Najeriya sabuwar dokar zaɓe da 'yan majalisar kasar ke shirin amincewa da ita ta haifar da muhawara a tsakanin jama'a. Rundunar tsaron Amurka mai sansani a jihar Agadez ta shirya wani taron horo akan dubarun ɗaukan hoto domin 'yan jaridar yankin. A birnin Kwannukuwa, hukumomi sun kaddamar da bincike domin tantance ingancin wani samfurin lemon exotic da jami'an tsaro suka kama lokacin da ake kokarin shiga Nijar da shi daga Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. To amma kafin nan a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya Laraba, mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin kasar tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan kwashe sa'o'i ana gwarzawa. Fadan ya ɓarke a wasu sassan Kala'ilnau, babban birnin lardin Bangladesh, bayan da 'yan Taliban suka afka a cikin dare daga wurare da dama. Mazauna wurin da jami'an tsaro sun ce mayakan masu tayar da kayar baya sun kutsa cikin garin inda suka kwace muhimman wuraren tsaro gami da shalkwatar 'yan sanda na lardin tare da 'yan tarda fursunoni kusan 600 daga babban gidan yarin. Hotunan bidiyo da kungiyar Taliban ta fitar sun nuna fursunoni da suka tsere daga gidan yarin da kuma mayaka masu tayar da kayar baya akan babura suna shawagi a sassa daban-daban na birnin. Gwamnan lardin Husamuddin Shams ya fadawa muryar Amurka cewar kungiyar Taliban ta kame dukkan gundumomi da ke kusa da Kala'ilnau a kwanakin baya, lamarin da ya ba su damar kai hari a babban birnin lardin. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga babban birni mai suna Ramallah da ke da arzikin mai, sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin Kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Daesh ko IS ba su sake yin wata barazana ga yankin ba. A watan Maris na 2019, Amurka ta taimaka wajen fatattakar kungiyar IS da ke gabashin Siriya, amma ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'addan na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da Amurka ke marawa baya a dukkanin gabashin Siriya. Wannan sansanin na Amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda aka saka kayan aikin soji na farko da sojojin Amurka suka gina biyo bayan sa hannun Amurka da Siriya a watan Satumbar 2014. Sansanin wanda ke kan tsohuwar hanyar karkara inda aka kare shi da wata doguwar katanga a ciki filin jirgin sama da ake amfani da shi don jigilar sojoji da kayan aikin soja ya raba wuraren zuwa guri biyu, ɗayan sojojin Amurka ne ke zaune a ciki. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. An kashe shugaban kasar Haiti da ke cikin rudani yana da shekaru 53. Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa, amma ya mulki Haiti sama da shekaru 4. yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkinsa. An kashe Moise ne a gidansa a jiya Laraba bayan wani shiryayyen hari da wata kungiya da takwari da kuma take dauke da manyan makamai ta kai, a cewar Prime Minister rikon kwarya Claudie Joseph. Moise ya kama aiki ne a watan Fabrairun 2017, inda ya yi alkawarin karfafa cibiyoyi, yaki da cin hanci da rashawa, da kuma samar da karin jari da ayyukan yi ga kasar da ke fama da talauci. Amma wata babbar zanga-zanga ta da baibaye gwamnatinsa, kuma masu suka sun zarge shi da kara zama mai kama karya. Matarsa Marty Moise ta ji rauni a harin, har yanzu tana asibiti. Kasashen duniya sun gaza tallafawa 'yan kasar Myanmar, a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. Ya kuma yi kira da a sanya takunkumi kan mai da iskar gas na kasar don maganin gwamnatin mulkin soji da ke mulkin kasar.
To, bayan labarin duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun makalawa sabon babban hafsan hafsoshin mayakan kasar Karin Girma izuwa Laftanar Janar, tare da shan alwashin ci gaba da ƙara sanya kafar wando ɗaya da 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya makalawa babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya da sabon mukaminsa na gaba, wato Laftanar Janaral, biyo bayan tantance shi da kuma tabbatar da shi da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi, kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar. Babban hafsan mayakan Najeriya Laftanar Janaral Faruk Yahaya, wanda ya nuna farin cikinsa, ya sha alwashin ci gaba da rubanya kokari bisa shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Tuni da tsofin manyan hafsoshin sojoji irin su Major General Junaidu Bindawa ke ganin General Faruk ya fara saka da farin zare.
Shi Jana'a Tahiru, Allah ya karbe ransa cikin wannan hatsari na jirgin sama. Shi kuma General Umar Faruk, Allah shi ya ba. Abin jin daɗin shi ne a gidan soja, inda wanda ya kai Major General zaka ga ya gugu sosai na ya hau kujeran shugaban sojoji. Saboda haka Umar Faruk ya gugu, kuma abin jin daɗi shi ne an ciro shi, an ɗauko shi daga can Maiduguri, Theater Command da ke Maiduguri. Saboda haka na tabbata dabarun da da suke amfani da shi da dabarun da yanzu yake da nashi zai haɗa da shi ya ga cewan an samu nasara. Kuma ga yadda muka gani ga hawan Tahiru, Allah ji kansa, da kuma shi yanzu Faruk, ana samun nasara. Saboda kaga Boko Haram sun yi kokarin su shiga Dikwa, sun yi kokarin su shiga Dambuwa, amma sojoji sun jajirce kuma sun samu nasara a kansu.
Shi ma Major General Yakubu Usman mai ritaya, da ganin akwai inda ya kamata Laftanar General Yahaya ya maida hankali a kai.
To, kaga yanzu dai zan ce Arewa maso gabar shi ne ainihin inda matsala ta taso, kuma har yanzu ba a ƙarasa ba. Sannan su nan 'yan ta'adda na Arewa maso yamma su ba ƙasa suke bukata ba, kuma ba wai suna son su sha gwamnati ko wani abu ba ne, amma su barna kawai suke so su yi sata da abubuwa daban-daban. Saboda haka ya kamata ne a gama da na Arewa maso gabas ɗin nan kafin a tunkari na Arewa zuwa yamma. Abin da ya kamata a yi shi ne Arewa maso yamman nan ba wai a kyale su ba, a za a iya a yi blocking ɗinsu, a yi containing ɗinsu, wato shi ne a kare su a inda suke yanzu, ba wai a bar su su faɗaɗu ba. Sannan a koma a ci gaba da na Arewa maso gabas, sai an gama da shi sai a zo a fuskanci na Arewa maso yamma.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda Laftanar General Faruk Yahaya zai ci gaba da maida hankali wurin tunkarar kalubalen tsaro da ya dabaibaye Najeriya a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a Najeriya dokar zabe da majalisar dokoki ke haramar amincewa da ita ta haifar da muhawara tsakanin jama'a musamman ma sashen da ke cewa ba za a mika sakamakon zabe ta hanyar na'ura mai kwakwalwa ba. Akan haka ne sakataren jam'iyyar SDP na kasa Alhaji Shehu Gabam ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Abuja Madina Dauda cewa dole ne majalisar ta yi la'akari da wannan babban al'amari domin akwai kalubale da yawa a gaban Najeriya.
Sun majalisar sun fi kowa sanin me ye gaskiyar abin da ke kasa domin su suke budget su suka san wani budget suka yi wa INEC. Wannan sakamakon zabo da ake magana wanda za a ringa aikawa turu na'ura mai kwakwalwa daga polling unit zuwa INEC headquarters.
Daga gundumomi
inda ake zabe a aika zuwa headquarters na INEC sakamakon zaben da aka yi a kowace gunduma na zabe. Duk wani wanda yake harkar siyasa harkar zabe ya san ba abu ne mai yiwuwa a yanzu ba. Domin me ko anan cikin Abuja zaka ga wurare da yawa zaka samu babu sabis da zaka iya magana ma a waya. Na biyu duk yawancin gundumomin nan babu wuta a wajen kuma a yanzu INEC bata sayo na'ura na zaben nan wanda za ta iya rike wuta na kwana biyu ko uku ko babu wuta a wajen wanda za ta iya amfani da shi ba. Abu na hudu da ya kamata a duba kafin a ce ma an yi wannan abu menene halin da Najeriya za ta shiga ciki a halin da duniya take ciki yanzu akan masu hacking system na na'ura mai kwakwalwa nan. Me Najeriya take me INEC take akai domin kada a yi zaben abinda aka zabu su yi hacking su canza result din da aka turo ita headquarter din. So Najeriya tana cikin halin da a yau ba za ta iya wannan ba. Inda ma suna da niyan wannan abin da ya kamata ya sai a zabi waɗansu state sai a fara shi kamar pilot scheme kamar yadda suka dan fara shi a Edo da sauransu.
Manyan fara gwaji kenan.
Fara gwaji. Ana gudawa ana ci gaba ana gyara kurakunan da ake samu amma wani ya tunanin wannan abu zai a lokaci daya a zabe na kasa gaba daya ai yau zaran kai ne. Na biyu meye budget da aka ma INEC na sayo wa'annan kayayyakin da za ta yi amfani da shi. In budget din nan bai fito ba har yanzu timetable na INEC ya fito na zabe har zaben shugaban kasa already yana kasa kuma akwai canje-canjen da za a yi a dokokin zabe na kasa gaba daya kuma wannan canje-canje din ba sun yi shi ba a yanzu abinda za su shine su kawo da duk wani dokan da yake na INEC su yi wani sabo kamar shine ake kira repeal wanda shine zai za a yi za ta iya fara amfani da shi.
Kuma yanzu ana da sauran shekara kusan biyu ne kawai.
Ana bai ma kai shekara biyu ba a takaice a fara campaign da sauran because INEC ya kamata a ce ta yi shirin zabe ta gama komai da komai ke kasa a ce wata biyar kafin zabe. Domin ba haka ba za su iya zaben ba komai zai iya faruwa kuma ba a kasar da ake kera abubuwan ba sai an ba da oda a shigo da shi kafin a ci a yi. So saboda haka yan siyasa suna da gaggawa masu son neman takara suna da gaggawa ba a zauna an gyaran da ya kamata a yi na zaben da abubuwan da ya kamata a ce an siyo an kawo su suna kasa kafin a yi maganan tura sakamakon zabe daga gundumomi zuwa headquarters. In ba kai wannan ba ta yaya za ka yi wani miracle za ka yi ka tura wannan result din a ce har an same shi ba a samu matsala ba a kai. Saboda haka dole international assembly tana da hakkin ta tabbatar cewa ta yi dokar da zai iya aiki ba ta yi dokar da ba zai aiki ba ya jawo rikici a cikin kasan a zo a ce an yi maguri a samu tashin hankali a kashe rayukan al'umma. Saboda haka ina da imanin cewa shi chairman na INEC Allah ya mishi basira yana da kunnen jin shawarwari kuma ya san a yanzu abin ba zai iya yiwuwa ba kuma shi ma a bayanan da ya yi ba su da wa'annan na'urori a yanzu domin ba a yi budget ba an ba su kuɗin da ma za su sayo na'urorin tukunna. In ma an yi budget din na wa'annan na'urorin da za su saya sai sun ba da a kera wa'annan na'urori kafin su san lokacin da za su iya isowa Najeriya kafin ma su yi training wa officers ɗinsu wanda za su je daga gunduma-gunduma su yi wannan zabe.
Sakataren jam'iyyar SDP na ƙasa Alhaji Shehu Gabam a hirarsu da Madina Dauda Abuja. To daga Abuja za mu nufi jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda rundunar sojan saman Amurka mai sansani a yankin Agadez ta shirya wani taron horo domin ƴan jaridar yankin akan dubarun daukar hoto da bidiyo da ɗaya gefe dubarun tantance ainihin tushen hotuna a jaridance wanda kuma ka iya bada damar kaucewa fadawa talkon masu yada labarun bogi a irin wannan lokaci da kafafen sada zumunta suka dauki hankalin jama'a babban editan jaridar IRN4 Ibrahim Manzo Jallo na daga cikin mahalartan wannan taro
dan jarida ne da ya hoto daga Amurka ya zo ya gwada mu wai menene hoto ya ne kamata ai hoto na aikin jarida ko kuma ai video ta aikin jarida wani aiki wani irin illa ne gare ta kai aiki da hoto wanda ba haka nan bane ba kaje ka dora shi bisa labarin da ba haka nan bane ba kuma suka zo har sakai ya gwada mu kuma in ka dauki hoto wanda bai sani ba sai ce wannan hoton baya da labaru alor suka gwada mu ashe kowane hoto akwai labaru cikin shi akwai inda aka dauke shi akwai ranar da aka dauke shi sai mu je mu wallafa shi sai kaga wani ya ce ah ai wannan hoton ga ranar kaza ka dauke shi wuri kaza ka dauke shi ya zaka ce wani labarin da ka gama shi da shi haka ne ah kai dan jarida kai kariya ko kuma sun ba mu labaru suka ce kamar yanzu kai kaje ka gama da wani dan wani wanda gwamnati iko yake nema ko mutum ne ya ce ka zo ya baka bayani bisa abin da kake tambaya kai dan jarida aikin ka ne ka tare shi bai kamata ka wallafa inda yake ba to sai kai ka zo ka hudo wannan rahoton da kai ka sa shi da hoton da kai wanda suke yan bincike kwararrun bincike da sun dauki hoton nan naka suka bincike shi sai su ga garana da ka dauke shi ga inda ka dauke shi dan sai su je su kama mutunan nan
babban editan jaridar IRN4 mai zaman kanta kenan a jihar Agadez Ibrahim Manzo Jallo Hukumomin kiwon lafiya da haɗin gwiwar jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da binciken wani samfurin lemon exotic da aka kama akan iyakar Nijar da Najeriya. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aika mana ƙarin bayani.
Akan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ne daidai birnin Kwanni da Ilele local government shigowa jamhuriyar Nijar jami'an tsaro da ma'aikatan kiwon lafiya na kasar ta Nijar da ke sawar idanu game da ababen da ke shigowa a cikin wannan kasar suka kama wani lemu ko kuma juice exotic da aka ga wani ababe cikin sa kamar yanda malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin tsafta a babbar asibitin birnin Kwanni ya yi mini karin bayani
lemun da muka gano saloli a ciki mun tura shi ya mai dakin bincike muna jira sakamako sai in sakamakon ne ya hoto ba da akwai illa wannan kuma za mu koma mu ga mai jama'a akwai illa gare shi mai abinda muke son mutane su gane can bakin iyakarmu da Nigeria muna da jami'i mun ce mishi duka wannan jikin exotic da ke shigowa su dakatar da shi har mu samu sakamakon bincike in bincike ya bada wannan jikin lahiya lo yake kowa ya san abin da aka amsa gare shi kuma akwai takarda sai ya amsa abin shi amma in bincike ya bada ke jikin nan akwai matsala ce tana iya kawo illa ga lahiya al'umma wannan zamu kama mu baka takarda ta dindindin ta yi kuma sauran da akwai cikin gari duka zamu zuwa mu kama shi domin mu binne shi
kasancewa a kowane dare da rana dindin manyan motoci da kankana ne ke shigowa jamhuriyar ta Nijar shake da jis ko kuma lemu kala kala kuma gashi an kama wannan lemun yaya ne za a yi halin yanzu da lemun da aka riga aka kame da ke hannun jami'an tsaro da malaman asibiti ita ce tambayar da na yi wa malam Hassan Haruna jami'in likita mai kula da sha'anin tsafta
akwai yiwu wanda aka saida bisa hanya can bakin iyaka inda ake shigowa mun saida shi yanzu muna kira ga yan kasuwa na da su daina shigowa da shi har mu ga sakamakon bincike masu saye kuma suna sha su ma su dakatar da sayan shi har lokacin da sakamakon ya hoto in ya bada jikin lahiya lau sa'an nan a ci gaba tunda jikin ne an same shi da wasu abubuwa wanda ba kamata a gani a ciki ba, ji ne wanda aka gani baki girin kuma an samu wani nama-nama a ciki. To wannan bai kamata ba a ci jikin yayi baki, tunda kowa san jikin shi na lahiya kwarware ne. To yayi baki kuma wannan nama-nama shi ne muke son mu san menene a ciki, kuma eske yana da illa ga lahiya al'umma. Shi yasa da gauga hukumomi na kasa suka ce mu aika wannan jiri domin a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa a cikin shi da a kawo haske ga mu.
Shi dai wannan lamarin ya sa dole jami'an tsaro da malaman asibiti da ke kula da iyakoki ƙara yin azama wajen yin kakkau game da ababen da ke kai komo a wannan iyakar na dangin abinci, domin kar a yi sakaci inda na sani ta biyo baya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin Nakasa a wannan mako zai sabka a Damagaram, inda ɗaya daga cikin hasukan na kasassun jamhuriyar Nijar Abdu Gurgu mai gyaran akwatunan talabijin da sauran na'urorin zamani ya yi wa Tamar Abali bayani game da yadda yake gudanar da harkokinsa. To amma kafin nan za mu nufi tarayyar Najeriya, inda a makon jiya muka samu bakuncin sakataren kungiyar na kasassun jihar Nasarawa Tafida Jibrin, wanne ya koka game da matsalar rashin aikin yi da kuma wasu matsalolin na daban da ke damun masu bukata ta musamman. Kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata, yau za ku ji martanin gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sile a hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji.
Mun yi empowerment a fannoni daban-daban. Mun ba su kyautan suke ken dinki, kyautan injin nika, kyautan wayansu abubuwa kaman haka na farko kenan. Na biyu sai kyautan ilimi. A nan jihar Nasarawa, in mutum na kasashe ne, jihar Nasarawa tana daukan karatun shi ne gaba daya, baya biya. To saboda haka abinda muke kenan a yanzu haka, kuma daukan karatun shi har zuwa university. Muna da dokan da ya sa haka, to kuma haka muke yi. Bayan suna da makaranta na musamman nasu, wanda shi kuma gwamnati ta dauki nauyin shi ita take biya a nan lafiya. Saboda sha'awan namu da muke yi, shi yasa gwamnatin tarayya ta hanyar UBEP suka zo suka gina daya daga cikin irin wayannan makarantun da na kasassu. Yanzu haka ana gina makarantan yana kallon makarantan mu na kasassu a nan lafiya. Shi ne na da aka sa da arewa da ta tsakiya, wato shi ne zai zama na jihohi shida da suke arewa ta tsakiya. Jihar Niger, jihar Plateau, jihar Benue, jihar Kogi, Zan Kwara da kuma kanmu Nasarawa. To shine ake ginawa nan saboda sha'awan wanda muke yi. Bayan wannan mun zo mun sake dubawa sha'anin suna kasassu. Mun musu kyauta ta hanyar asibiti, kula da lafiyarsu da aka yi wannan COVID-19. Mun sake cire saboda wannan annoba da ta zo mana. Mun sake cire musamman na kasassu, an sake basu. Kamar inda ka sani ina da mai bani shawara musamman kan na kasassu. Sun sake tashi sun yi yawo suka bi tare da kasassun nan, suka bi kowane karamar hukuma guda 13 din nan. Aka tafi aka yi musu magana, aka fadakar da su hanyoyin da za su iya samun taimako ta wurin gwamnati, aka tambaye su kuma su faɗi damuwoyinsu, kuma duka suka yi. To kaji hanyoyin da muka yi na kasassu kenan.
To bari mu sake komawa da Magaram domin sauraron bakon shirin na wannan mako. Malam Abdu Gurgu ya fara ne da fayyace yadda ya samu matsala a kafafunsa kafin ya ci gaba da bayani game da sana'ar da ya runguma a matsayin madogara.
Sunana Abdu Zabiru, ina kirana Abdu Guru. Inji na kasata da ta same ni, ina yaro, ina da shekara biyu. Ina da shekara biyu ciwon kai ya same ni tun daga shije da aka mun allura. Allah ya kasance dai da aka ta same ni tun da da ko zama ban na iya yi, sai tun da tsowa tana ban tarihi na sai ya rubda ciki haka kan jijiya a shi allura ce ta kare, shi yasa ban na iya zama. To kuma daga baya kan shirashiwa muda da akwai nasarin da suke zawa ma suna mun neman sai a can likita Dutse
fa samu ne kuma
annawa rarrai haka da ina ta yama da beki haka to da jiki ne yauni da yanzu da na samu belo sai na bar beki ya
kai kamar makaranta ko lakol
eh gaskiya nayi lakol nayi ekol konsi ina ta uku a konuwa na da yake kokarin kai ni lakol lokacin
makaranta gurabu
eh akwai mota da take kai mu amma radda ta yi rati ba ta zo ba shi yake kai ni kuma da Allah ya mai cika tunda shi ne dama mai kokarin kai ni lakol inda Allah ya mai cika kuma yayin da ban lakol sai makaranta to ni makaranta daidai gwalgwado dia ka islamiya ba
to koya aka yi ka fara wannan sana'a ta ka
to gyaran tele da ina tv wannan juyi na yara
game
eh ta ina kai ma mu gyaran tele har ya kai ina buɗe ta da kaina to cikin iko Allah kuma da hikima ta Allah na kai ina gyarawa da kaina kuma mutane suka ga ina yin gyaran iyare sir suke kawo ni
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakin shirin na kasa Malam Abdul Gurgu na da magaram a jamhuriyar Niger da gwamnatin jihar Nasarawa Najeriya Abdullahi Sule da wakilan sashen Hausa Zainab Babaji da Tamar Abari da ni da duka abokan aiki yake ce da ku muni lafiya to daga shirin na kasa sai sharhin jaridan Ghana
NDC ta gabatar da maci ko kuma zanga-zanga katar tabbatar da aminci a nan Accra. Jaridar Daily Graphic ta rawaito wannan labarin ta ce daruruwan magoya bayan jam'iyyar NDC to National Democratic Congress ranar talata da safi sun haye bisa titunan birnin Accra suna masu nuna adawarsu ga abinda suka ce rashin aminci a nan Ghana karkashin mulkin shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Matasa na jam'iyyar ta NDC ne suka soma wannan zanga-zangan daga Accra Mall suka ratsa ta tatakwashi interchange su magoya bayan jam'iyyar sun isa inda aka soma zanga-zangan da misalin karfe 5 na safi masu zanga-zangan da sun karatsa ta Liberation Road a Opebia House da kuma wato Aviation Road zuwa Land Commission insu na dauke da kwalayi da an ka rubuta wato maganganu kamar haka Akufo Addo azalimi kashe mu baki daya muna jin shurunku Akufo Addo da Bawumia rayuwan yan Ghana na da muhimmanci kuma suyala ya danta ya tantance yin rayuwa babu yin aminci ga matattu babu zaman lafiya dukan mu kakanu a cikin wasu abubuwa to Opoku Prampeh jagoranci wata tawaga zuwa wato makon makamashi na African shekara ta 2021 wadda za a gudanar a Cape Town jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labari jaridar ta ce Dr. Matthew Opoku Prampeh ministar makamashi na kasar Ghana a hukumci ya tabbatar da cewa zai halarci makon makamashin Africa wato African Energy Week na shekara ta 2021 wadda za a gudanar a Cape Town yayin da yake jagoran fannin masana'antar da kuma yan zattarwa din Petron Ghana da Ghana National Petroleum Corporation GNPC zai yi magana tare da ainihin tabbatarwa da kuma shiga cikin taron na makamashi wanda shine babba na Africa karkashin shugabancin Dr. Prampeh wurin kafa fage makamashi to mai karfi Ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta ruwaito. Marasa rinjaye a majalisar dokoki sun yi kira da a kafa commission kanta domin binciken damuwar da aka samu a Ejira. Wata commission mai zaman kanta domin binciken irin tashi-tashi hankula da aka samu a Ejira wadda ya sanadin mutuwan rayuka guda uku. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas masauraro da wannan kuma shirin ke kamala a madadin dukkan abokan aiki na sashin Hausa ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku Allah ba mu alkhairi.